daga birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60 masu rarrun ma a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama muka tsaye a zangon FM na BOY Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad sai kuma Alpha Radio kuma su a Ghana kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta addressin mu na boahausa.com Assalamu alaikum alaykum barkamu da warhaka yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashin Gumel daga birnin Washington DC tare da Babaya ko makeri da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin Najeriya ta yi nasarar farko a wasannin cin kofin duniya da ake gudanarwa a kasar Rasha za ku ji ra'ayoyin wasu ƴan Najeriya kan wannan nasara da aka samu kuma da take yau ranar Juma'a ce zamu bude muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana duk wasu abubuwan da ke ci muku tuwa a ƙwarya babu wani takamaiman maudu'i da muka sa a yau lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555 sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin amma kafin nan sai mun fara da cikakkun labaran duniya
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya Shugaban Amurka Donald Trump yana barazanin dora harajin kashi 20 cikin 100 akan kamfanonin harhaɗa motocin Turai da suke a nan Amurka a matsayin wani martani ga haraji da tarayyar Turai ta dora akan kayayyakin Amurka da ake shiga da su Turai. A yau Juma'a da kungiyar tarayyar Turai ta fara aiki da ƙarin haraji akan kayayyakin Amurka. Trump ya faɗa a wani sakon Twitter da yake cewa idan ba a kawar da waɗannan haraji da shingayen cinikayya nan da nan ba to za mu dora harajin kashi 20 cikin 100 a kan motoci wanda suke shigowa da su suna harhaɗa su a nan Amurka wani masana na harkokin masana'antar motoci sun ce irin wannan harajin zai yi mummunan tasiri a kan tattalin arzikin Amurka da ma na Turan Casper Peters mashine manajan sadarwa na kungiyoyi na kamfanin kira motoci na Turai da ake kiran su ACEA a takaice ya faɗa wa muryar Amurka cewa wannan lamari ne mai tsarkakkiya kuma ba batu ne kawai na kira motoci a wani wuri kuma a sayar da su a wani wuri kadai ba sabuwar dokar harajin ta tarayyar Turai da ta fara aiki a yau Juma'a an dora biliyoyin daloli akan kayayyakin Amurka wanda suka hada da sutiran jeans da kayan barasa da kuma babura kungiyoyin agaji na majalisar ɗinkin duniya suna shirin dakatar da aikin su a birnin Hudaida na kasar Yemen mai tashar jirgiruwa yayin da fadar tsakanin gwamnati da yan tawayen kasar ke kara zafi lamarin da ke jefa rayuwar dubban fararen hula a cikin hadari kimanin mako guda da ya wuce al'amura na ƙara rancabewa tun lokacin da rundunar gwamnati mai samun goyon bayan Saudi Arabia ke ƙara dannawa a cikin birnin mai tashar jirgiruwa domin kwace ikon wurin da ke hannun 'yan tawaye majalisar ɗinkin duniya ta ayyana Yemen ƙasar da ta fi fuskantar matsalolin kayan buƙatu a duniya majalisar ɗinkin duniya da ta yi ƙoƙarin shiga tsakanin ɓangarori masu yaƙi da junansu amma ba ta yi nasara ba na samun hakan a bara mutane kimanin miliyan ɗaya ne suka kamu da cutar cholera lamarin da ya kai da Yemen ta kai na farko wacce ta huskanci barkewar cholera fiye da kowa a ƙasashe a duniya wani mai magana da yawun hukumar kiwon lafiya ta WHO Christian Ledemir ya faɗa wa muryar Amurka cewa an ƙara samu wato damuwa game da yiwuwar sakewar bullowar cuta a wannan wurin ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC tattaunawar zaman lafiya tsakanin shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir da madogon 'yan adawan ƙasar Riek Machar ta zo ƙarshe ba tare da cimma wata yarjejeniya ba a Addis Ababa amma dai akwai yiwuwar shugabannin biyu za su yi wata ganawar huska da huska da juna a birnin Khartoum a mako mai zuwa ministan yaɗa labarai a Sudan ta Kudu Michael Makwe da ya iso a birnin Juba yau Juma'a daga Addis Ababa ya faɗa wa manema labarai cewa kungiyar ministocin ƙasashen yankin da ake kira IGAD a takaice ta kawo ƙarshen wannan babban taron ya ce shugabannin kungiyar sun yi kira ga shugaba Kiir da Machar da su ci gaba da tattaunawa musamman a ɓangaren da ba su fahimci juna ba kuma su sake haɗuwa a babban birnin Sudan Khartoum a sabon mako mai zuwa da kuma tattaunawa ta gaba da kila za a iya yin shi a Nairobi Masu wakiltan Kir da Mashar sun tabbatar da ba a cimma yarjejeniya ba a wannan tattaunawar da suka gudanar a Addis Ababa a shekaran jiya Laraba. Jama'a India sun ce wani gungun maza sun kama wasu mata guda biyar masu aikin taimako suka musu fyaɗe da bindiga a wani ƙauye dake gabashin gundumar Jharkhand. Matan sun faɗa wa 'yan sanda cewa sun shirya wani wasan kwaikwayo ne domin wayar da mutane akan illolin safaran bul'adama. Suka ce nan ne fa 'yan bindigan suka tada wannan wasar kuma suka yi garkuwa da su. Wani jami'in ɗan sanda ya ce matan suna yi wa wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira Ashakiran aiki ne, wacce take samun taimako daga wata ƙungiyar addinin Krista na yankin. 'Yan sanda sun ce suna zaton magoya bayan Fatal Gadi su ne suka shirya wannan ɗanyen aikin. Su ko magoya bayan Fatal Gadi da suna ba su nuna ba su son baƙi a yankinsu. Fitilar duniya tana haskawa ne akan ɗabi'ar fiyaɗe da ya kunno kai a India a shekarar 2012, inda tarin mazaje suka yi wa wata mace fiyaɗe kuma suka kashe ta a cikin motar bus a birnin New Delhi, lamarin da ya tada hankalin wasu masu zanga-zanga a ƙasar. A shekarar 2016 an yi wa mata 400 fiyaɗe a India, wanda ya kai kashi 60 a cikin 100 a kan na shekarar 2012.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, Najeriya ta doke kasar Iceland bi da babu afafatawar da suka yi a gasar cin kofin duniya, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Murtala Faruk Sanyina.
Wasu 'yan Najeriya kenan suke ihu da tsallen murna sa'ad da 'yan Super Eagles na Najeriya suka lallasa kasar Iceland da ci biyu da nema a wasa na biyu na matakin rukuni-rukuni na gasar cin kofin duniya a kasar Rasha. Dan wasan gaba na Najeriya Ahmad Musa shine ya zura dukkan kwallayen biyu a rabin lokacin wasan na biyu. Wannan ne karon farko da Najeriya ta yi nasara a gasar, lamarin da ya faranta ran 'yan Najeriya da dama.
Suna Nabil Abdullahi. Na ji daɗi kwarai da gaske. Gaskiya ban ma san zan bisa ta irin daɗin da nake ji ba, ganin mun samu nasara yau mun ci biyu saɓanin irin da aka yi satin da ya gabata. To wannan shi ke nuna cewa muna da tabbacin muna iya nasara, inda ba wani abu ya taso ba, saboda Argentina sun kasa cin mu inda muka fara da su, ya zamanto aka ci da wajen uku da nema.
Sunana Abba Salo. To a gaskiya na yi farin ciki sosai, na yi murna kuma, saboda Najeriya ƙasarmu ce kuma dole mu yi kishinta. Muna da yaƙini insha Allah za mu ci koyi.
Sunana Gambaru Mudassiru. So gaskiya na ji farin ciki. Kuma I'm very happy, ina jin daɗi kuma da mun ci gol na yau guda biyu, ba wani ya ba mu dama sai mu ci haka, amma da Allah yana baya Najeriya yau mun ci 3 points da gol guda biyu. In ka duba yanzu ko ina Najeriya muna celebrate yanzu, kuma in ka kallo kwallo din da yawa akwai representative Najeriya, ada governor na Najeriya Akpabio, ada NFF president suna jubilating, daga jubilating chance squad na Najeriya muna jubilating har yanzu, ko babu wai I'm sure yana jubilating har yanzu.
Suna na Jennifer Ibuji. Gaskiya na ji daɗi kwarai da gaske da Najeriya ta ci wannan wasan. To fata na dai shine dai mu kai at least quarter final.
Abubakar Sulewan. To wasa dai alhamdulillah dai sun dai gane inda suke da kuskure dai, tunda first half din wanda aka kallonta to kusan kowa duk wanda aka kallonta da inda Najeriya da dole raina ya baci, amma dai sai ko hafuna gari sun zauna sun gane inda akwai matsala, sai sun ka gyara sun ka kuma sa addu'an da mutane sun kai musu, farin cikin da mutane sun kai musu dai an ne samu an ci a gaba. Saura Argentina dai yanzu dai muke jira insha Allah, Allah ya saki babu nasara ko dake ba tsaro su muke ji ba yanzu, insha Allah duk abin da za su yi dai za mu qualify, za mu shiga second round.
Wannan nasara ta kuma fara da damar da kasar ta Najeriya take da ita na samun tsallakewa zuwa mataki na gaba na gasar. A daidai lokacin da a yanzu ta tashi daga ƙasan rukunin D ta koma ta biyu bayan Croatia da maki uku, yayin da su kuma ƙasashen Iceland da Argentina suke na uku da na hudu a rukunin dukansu da maki ɗaya-ɗaya. Najeriya na da sauran wasa ɗaya da za ta buga da ƙasar Argentina, wacce take buƙatar nasara a kanta domin samun tabbacin tsallakewa zuwa zagayen 16 na gasar. Murtala Faruk Sanyina, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
To a gaida Murtala Faruk Sanyina, in an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. da take wujuma a babu wani takamaiman maudu'i da muke magana a yau saboda haka za ku iya kira ku bayyana mana duk wasu abubuwa da ke ci muku tuwa a kwarya kada manta lambar mu ita ce 202-205-2655 sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin amma kafin nan a shakata da wannan
ishara ke ma wani yayi gida yayi moto kamata tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na kaunanku wani yana da hula goma takalma sun kai goma yana da wando goma Riguna sun kai goma sannan wani ba da silifan duka Allah na kaunanku wani yana da daki nasa in yayi gado ya kare yayi mataran ya sanya kuma yayi katifa nasa ga rani uba canja ga ku kafet fa a daki handa kujeri nasa sannan wani ba shi da ke so duka Allah na kaunanku
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
to madalla mun samu kiran mu na farko daga Kaduna wane ne akan layi daga Kaduna
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amin wa alaikum assalam ya sunan malamin.
Sunana Alhaji Musa Garo ne radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa muna sauraron kai Juma'a menene a ranka?
Kuma dai zan dai dan mika godiya ta gidinjina ga su kansu ƴan wasan mu na kallon Najeriya. Babu iska shi ne kokari kware da gaskiya inda muka ga yanayin da suka buga irin su Ahmed Musa babu shakka wannan abu ne mai matukar muhimmanci. Kuma da karshe zan yi gidinjina ga wasu masu gidaje na guda biyu. Wanda yake akwai Tijjani Ramadan shugaban GDF shugaban Liberty na Kaduna da kuma cikin shugaban karamar hukumar jamhuriyar Sabu Ahmed Suleiman Shahabi Shindi Allah ya saka musu da alkhairi irin gudunmuwar da suke badawa na al'umma
to Alhaji Musa to mun gode Alhaji Musa da wannan ra'ayin naka bari mu je Maiduguri wani ne akan layi daga Maiduguri
a Alhaji Usman ne daga Maiduguri wanda ana kira shi da Bara dan Sorgi
to Alhaji Usman muna sauraron ka menene a ranka yau
eh ra'ayi na yau akan shi gwamnan mu na Yobe Jari Jedar a gaskiya yayi mana kokari a irin abubuwan da yake duba eh yake duba a kwanta da ya mana da aikin makarantu da asibitin da ya mana
to baka ga an zabe shi ne domin yayi wannan ayyuka gare ku
na
ba aikin da kuka zabe shi ne muku ba kenan
ai ya mana aiki ya mana kwanta ya mana makarantu ai ya mana aiki
to mal alhaji Musa mun gode da wannan ra'ayi da kake ka bayyana bar mu je Bauchi wane ne akan layi daga Bauchi
assalamu alaikum sai ga sanar mai ra'ayi
amin wa alaikum assalam wa ki magana
ne magana Sama'ila ma da gidan
to Sama'ila muna jin ka can baya
to alhamdulillah nake zan nika godiya da shugaba Muhammadu Buhari da ya kawo mana ziyarar jihar Bauchi game da wani itila'i da ya faru da mu na iska da gobara da aka yi a garin Azare da fatan shugaba Muhammadu Buhari ya koma gida lafiya ubangiji Allah ya kara masa lafiya kuma taimake shi mun gode da ziyarar da ya kawo mana jihar Bauchi mai magana Sama'ila ya sa kafin ma da karamar hukumar gari
to madalla ma Sama'ila mun gode da ka samu dama ka kira ka bayyana wannan ra'ayi naka bari mu je Kaduna wane ne akan layi daga Kaduna
Hashim Gumal barka da lasariya
yawa barka dai waki magana
sunana Murtala ne kuma ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya
to malam Murtala menene a ranka a yau
to to muna fara da farin ciki na ƙara jinjina wa su kungiyar kwallon kafa ta ƙasa ta Najeriya bisa wannan gagarumin nasara da suka yi kuma Allah ya ƙara ba su nasara kuma muna ƙara roƙon ƴan Najeriya haɗa kai ba bambanci a ce musu addu'a din nasaran suka ci kasa ɗaya ne al'umma ɗaya kasan za a kawo musu aiki da shi duk riban da suka samu zuwa kasa
to ya kake ganin wasan da za su yi na gaba na Argentina
na'am
kana tunanin
gaskiya insha Allah ya sa da dan muhawaran da al'umma suka yi da dan nazari gaskiya akwai nasara insha Allah duba da jajircin wannan karan sun fito sun nuna ƙwazo sosai fiye da na baya muna musu kyakkyawan zato sannan kuma Sharfilu muna ƙara roƙon shi mai girma shugaban kasa su ƙara samu haɗin kai da shi da ƴan majalisu domin a gudu tare a tsira tare da fatan za ku tashi lafiya
to mun gode Alhaji Murtala da wannan sako da ka kira ka bayyana bari mu je Filato wani ne akan layi daga Filato
wani magana Usman Baba Kuya
Usman ɗan kashe rediyon ka tukunna sai mu yi magana ko
wani magana da Usman Baba Kuya direban doguwar shandan
to menene ranka Malam Usman
ra'ayina nan shine na farko ina mika godiya ta ga Allah da kuma gaisuwa ga ku dukkan kuma ya kashi da radio nan Allah kuma ya saka muku da alkhairi amma ra'ayina nan shine ina kira ga shugabanninmu da su taimaka su dan gyara mana hanyoyinmu na Filato da fatan Allah ya sa su ji sun ji
to madalama Usman mun gode da fatan wanda kai kira domin sun ji wannan kira bari mu je Lagos wane ne akan layi daga Lagos
to zai ne daga Lagos Osho Drive
to malam Ibrahim muna sauraron ka
malam Hashim kuna malam Hashim kuma la an wani lafiya
lafiya kalau to menene ranka ayo malam Ibrahim alhamdulillah
ni dan na mi godiya na ne ga yan kwallon mu na Najeriya
na'am
Ahmed Musa yan kwallon mu na Najeriya ba Allah kuma ya dada ba su nasara
to amin ya rabbi mun gode kwarai gaskiya malam Ibrahim da wannan kira da kai da kuma wannan fata da kai musu bari mu je Kaduna wani ne akan layi da Kaduna amin wa alaikum salam ya suna malam
suna na abdullahi lalata ke kashar mota kawo a Kaduna tsarayen Najeriya
to malam abdullahi fili gare ka
yawwa to zan yi kira ne akan ƴan majalisu akan magana takardu da suka yi je akan da shugaban kasa ya tura mu yana da kyau su gane da cewa al'umma suke wakilta kuma wannan kuma wannan kasafi da shugaban kasa ya kai ba wai ya kai bane dan ra'ayin kai a dan al'umman Najeriya ne to bai kamata a ce su cire wa'ansu muhimman ayyuka da za a matalaka wannan Najeriya su tura nasu ainihin wanda suke
fata Malam Abdullahi Malam Abdullahi baka ganin su ma abin da suka yi cushen daga jama'a suka yi dan mun suna yawa talakawa aiki ne
eh to amma kuma wannan da shi suka ci cire ya fi muhimmanci akan wannan
su suka saka
saboda zai gabaki sai tsakani amma su wani yanki ai ma aka bibiya ma ba za ma su kai wa'annan yankin abubuwan yankin su ba dan su aje saboda su neman yakin neman zabe ne nasu
to Malam Abdullahi mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka har yanzu dai muna Kaduna wane ne akan layi da Kaduna
assalamu alaikum
amin wa alaikum assalam
suna na Abubakar da aka sani da suna malam nan cikin kare karamar hukumar su zo a nan jihar Kaduna
to malam Abubakar fili gare ka
yawa to abin da nake so a wannan rana nake so ina so in da Allah ya jaji na ci Najeriya da kani shin go su jihar Kaduna da akan abin da ke faruwa a tsakanin su da ƴan Shi'a dan Allah dan Annabi a san yadda za a yi a kam a samu zaman lafiya mu zaman lafiya nake so saboda abin da ke fara ba ma jin daɗi dan Allah ya samu warware wannan abin dukkan ne lafiya ba ni lafiya mare ne ya san da ni an sai na da lafiya san da za a yi a kam a
to Malam Abubakar mun gode da wannan ra'ayi naka da fatan wanda kai kira domin su sun ji kuma da fatan za a samar da zaman lafiya bari mu gangara ka Jigawa daga Kaduna wanne ne daga Jigawa
Ahmadu ne daga Jigawa
to Ahmadu muna sauraron ka menene ra'ayinka a yau
ra'ayina wani kalau
a lafiya kalau
to madalla wai ki nake ni abun nan wannan shugaba abun nan gwamnatin Jigawa shi yana nan a kasar ma wai
ba mu gane yana nan a kasar ba ba kwa ganin shi ne
ba ma ji labari ba
to kai kana ina a Jigawa Malam Ahmad kana ji na to da alamu dai layin sa ya goce duk da yake da ya ce baya jin labarin gwamna to idan ka samu dama sai ka kara kira domin ka same mu to yanzu dai mun samu kira wane ne yake magana kuma daga ina ake kira
Ibrahim Muhammad ne daga Akuyam Little Local Government Bauchi State
To Ibrahim daga Bauchi muna sauraron ka.
Wato alhamdulillah ni sako na shine ina roƙon gwamnatinmu da Allah kamar yadda Allah ya ba su shugabancin Najeriya ai shugabancin jihohin mu da Allah su taimaka mana su tausayin talakawa akan abin da yake faruwa. Shine babban roƙo na da Allah.
To mun gode
kwarai su ma taimaka da Allah ka mana zaman abin da talaka zai ji daɗi.
To Mala Ibrahim mun gode da wannan kira da kai. Bun kuma samu wani akan layi wane ne kuma amma alaikum salam
ajimu gumar barkanka da
yi yau barka daga ina kuma ya sunan malamin
sunana Abubakar Shato ka kuma ina kiranka daga Jihar Bauchi a Warji local government
Abubakar daga Bauchi to muna sauraron ka menene ra'ayinka a yau Juma'a
ni ra'ayina sakamakon yanda General Muhammadu Buhari yake kaunar mu yan Jihar Bauchi duk abin da ya same mu yakan yi haba-haba ya yi mana jaji a kansa dawa sakamakon iftilayin da ya same mu ba ma iya Bautin ba da sauran jahohi na iskan da ya shafe mu. Madalla ku tashi lafiya murya Amurka da kuke ba mu dama muka dan tofa ra'ayin mai.
To madalla Malam Abubakar kuma da fatan Allah ya kiyaye gaba da faruwar irin wannan lamari. To bari mu je Sokoto wani ne akan layi daga Sokoto.
Assalamu alaikum mai magana Kabiru Abubakar kullun ya kishi a garin local government Sokoto state tarayyar Najeriya.
To Malam Kabiru fili gare ka.
To ra'ayina akan kasafin kuɗin da an kasa ma hannu wanda yake mu mun ji a garejo kuma muna gani ga ainihin jaridu amma abinda a fatan mu don Allah mu waɗanda azzamne yankan karkara don Allah wannan kasafin kuɗin mu san ana yi demokradiyya ce don Allah a samu mana ruwan sha mai tsafta wutar lantarki da hanyoyi idan aka yi la'akari da irin demokradiyya da aka ce ana faɗa mu dai kawai muna ji kawai ga radio amma dai gaskiya mu muna cikin matsalar hanya wutar lantarki da ma ruwan sha waɗanda yake gaskiya ba su da tsafta. Hari da haka muna kira ga gwamnati da Allah su yi mana adalci musamman 'yan majalisu da gwamnoni su san da mummunan mazauna karkara domin kada mu kasance ga radio ɗaya muke jin waɗannan kasafin kuɗi.
To Malam Kabiru mun gode da wannan kira da kai kuma ya kamata a ce kuna tuntuɓar waɗanda kuka zaɓa domin su wakilce ku a yankunanku ko isar musu da wannan saƙo domin kun zaɓe su ne domin su yi muku aiki. To yanzu bari mu je Taraba wane ne akan layi daga Taraba.
Salamu alaikum ni ne Sadi Haruna Madaji Bantage.
To Malam Sadi muna sauraron ka.
Sako na ga shugaba Buhari game da wutar lantarki mu jihar Taraba dai muna ji wayansu garuruwa da jihohi ana magana wutar lantarki amma mu wallahi Taraba ba mu da wutar lantarki musamman daga Ukari zuwa Jalingo ita ce babban hanya ta jihar Taraba amma wutar lantarki babu sam gwamnatin baya sun fara daga Ukari zuwa sai Abantaji nan kungilan ya cinye kudin ko yaya ne ko labarin ko maganawa ba a yi.
To Masadi mun gode da wannan kira da kai da ka bayyana wani ra'ayi da fatan suna jinka kuma za a dauki mataki domin tabbatar da cewa an samu muku ababen more rayuwa a yankunan da kuke. To mun samu kira daga Anambra wani ne aka laye ga Anambra.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala.
Amin wa alaikum assalam ya sunan malamin.
Sunana Umar Muhammad Dambam.
To Malam Umar muna sauraron ka.
Zan yi tsokaci ne akan abubuwa biyu da suke faruwa.
Na'am.
Na farko zan yi magana akan matsalar da muke fuskanta a wannan yanki namu na 'yan shi'a da ake fama da shi rikicin. Wannan rikici ya ci cinyewa to da Allah ina mai roƙon gwamnati da ta zanna da wa'annan mutanen a sasanta da su. Saboda mai rashin zama da su shi zai iya kawo wasu matsaloli daban abinda muka tako daga Boko Haram. Ba ma fata ya faru da irin wannan abubuwa.
Wannan gaskiya ne Malam Umar Muhammad Dambam kuma da fatan waɗanda suka ji wannan za su zauna za a yi abin da ya kamata. Kasancewar lokaci da kiran wayar ka muka kawo ƙarshen ɗagawiyar ma yau sai kuma ranar Litinin za mu sake buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ayyukanku mun gode. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogon muna cewa ƙarfe 5 saura minti 6. Ga wannan sakon.
Shin ka san shirye-shirye sun kankama domin su magagarumar gasar cin kofin ƙwallon ƙafar duniya na wannan shekara ta 2018 a ƙasar Rasha? Za su wannan ƙasaitacciyar gasar ta wata ɗaya cur daga ran 14 ga watan Yuni zuwa 15 ga watan Yuli wannan shekara ta 2018. don jin dukkan wayannan da za a koya hade da sakamakon wasannin sai ku kasance da tashar mu kowace rana in ban da Lahadi a shirin murya Amurka na kafita da rabi na dare agogon Najeriya Niger kamar da Chadi kafa da rabi agogon mutanen Ghana
yanzu kuma sai shirin murya Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka Amurka ta yi kira ga gwamnatin kasar Russia da ta hanzarta sakin dukkan fitsinonin siyasa da na addini a wata rubutacciyar takarda da wakiliyar ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nauert inda ta ce Amurka ta damu akan mutane sama da 150 da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta bayyana su akan fitsinonin siyasa da na addini wanda gwamnatin kasar Russia ke tsare da su Ms Nauert ta furta babban damuwar Amurka game da wasu mutane hudu ƴan kasar Ukraine suke zaune cikin azabtarwa da zalunci da matsananciyar yunwa duk a sakamakon zargin sun soki lamarin mamayar yankin Crimea da maganar bawa Ukraine cikakkiyar yanci a matsayinta na ƙasa mai zaman kanta Fursunoni hudu sun hada da mai shirya fina-finai Ole Samsov da aka daure tsawon shekaru 20 a wani gidan yari dake wani ƙauye mai tsananin sanyin kankara sai kuma Stalin Lake wanda shi ma aka yanke mishi hukuncin shekaru 20 wanda yanzu haka yake fama da matsalar da ta shafi kwakwalwar shi sakamakon azabtarwa da kuma Oleksandr Shumkov wanda yana ɗaya daga cikin wanda Russia ta kama sai kuma Vladimir Baluk wanda aka kama shi da laifin ya daga tutar ƙasar Ukraine a yankin Crimea da Russia ta mamaye bugu da ƙari wakiliya Nauert ta ƙara da cewa Amurka ta damu da kama wani dan rajin kare haƙƙin bil'adama mai suna Ayub Titiev da Russia ta kama shi bayan ta zarge shi da laifin amfani da miyagun kwayoyi a Chechnya inda yanzu haka an ƙara daga shari'ar sa Ms Nauert ta kuma nuna rashin amincewarta akan fursunonin addini a Russia wanda suka hada da Denis Christensen ɗaya daga cikin mabiya ɗariƙar Krista ta Jehovah guda 20 da Russia ta kulle tun shekara ta 2017 a matsayin mayar da martani game da yadda suke zaman lafiya a tsakanin su da ƴan ɗariƙar mabiya addinin kimiyya sannan an tsare su ba tare da gurfanar da su a gaban kotu ba tare ma da wasu musulmai da ma mabiya wani shehin malamin Turkiya mai suna Said Nursi a ƙarshe ne wata ce muna kira da babban murya ga Russia da ta hanzarta sakin dukkan waɗannan da ta kulle a matsayin fursunonin siyasa da na addini ta kuma janye tsatsauran ra'ayinta domin barin mutane su gudanar da addinin su a cikin lumana Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka
wanda kuma ya kama ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump yana barazanar ɗora harajin kashi 20 a cikin 100 na wato kan kamfanonin haraɗa motoci na Turai da suke nan Amurka a matsayin wani martani ga haraji na tarayyar Turai da ta ɗora wa kayayyakin Amurka da ake shiga da su Turai. A yau Juma'a da kungiyar tarayyar Turai ta fara aiki da haraji akan kayayyakin Amurka. Trump ya faɗa a wani sakon Twitter da aiki yana cewa idan ba a kawar da waɗannan haraji da shingayen cinikayya nan da nan ba to za mu ɗora harajin kashi 20 cikin 100 akan motoci da ake shigowa da su anan ana harhaɗa su. Kungiyoyin agaji na Majalisar Dinkin Duniya suna shirin dakatar da aikin su a birnin Hodeida na kasar Yemen mai tashar jirgin ruwa. Yayin da fadar tsakanin gwamnati da 'yan tawaye ke kara zafi lamarin da ke jefa rayuwar dubban fararen hula a cikin hadari kimanin mako guda da ya wuce al'amura sun kara rincaɓe wato lokacin da rundunar gwamnati mai samun goyon bayan Saudi Arabia ke kara dannawa a cikin birnin mai tashar jirgin ruwa domin kwace ikon yankin
to madalla a gaishe ka to masu rado kafin mu sallama muna miƙa sakon godiya ga bakin mu da suka zo nan ɗakin watsa shirye-shiryen mu da suka hada da Alhaji Ibrahim Lalawo da Alhaji Adil Labaran Muhammad da Dr. Mubarak Labaran Liman da suka zo nan Amurka wani taron kolin na koyon dabarun saka hannun jari a nan Amurka muna godiya da wannan ziyara suka kama da kuma Allah mayar da ku gida lafiya to anan muka karshen shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin
Baba Yakubu Makiri
ne ta gabatar da shirin da kuma Julie Lazar Gresham wadda ta bada umarni da ma injine mu na Mr. Cedric ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum